Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum sauraron mu. Bilkisu Ahmed ce tare da abokin aiki na Jamila Adamu. Muke muku barka da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. Shirin namu a yau ya mayar da hankali ne akan ranar mata ta duniya, inda za mu ji yadda maza suke tarairaya da yabawa matansu ko akasin hakan. Mata dai aka ce a dangari, in ba su ba gida, to wai shin yaya maza suke yabawa da kuma tarairayar matan nasu? Suna ba su goyon baya a duk lokacin da suke bukata? Albarkacin ranar mata ta duniya da kuma yabawa mata irin rawar da suke takawa ga mazajensu da kuma iyalansu baki ɗaya. Mun tattauna da wasu maza akan wannan al'amari, ga kuma abin da suke cewa.
Mata iyayenmu, mata mutanenmu, mata Allah ya masa albarka, Ubangiji Allah ya yi jagoranci, kasancewar su ne jigo na rayuwar duk wani dan Adam. To a zahirin gaskiya idan aka yi magana akan matana, I have a lot to say, but I will just say a little about the affirmation. To kan Allah, matana idan ta yi mani abu na jin daɗi, ina yaba mata kuma ina gode mata, kuma da wayan da nake yaba mata, ina faɗa a bakina akan cewa kai abu kaza da kike ko abu kaza da aka yi man, na ji daɗi, Allah ya saka maki da alkhairi, na gode, Allah ya baki lada. Wani abu mai kama da haka. Tutarin yana da hali zan iya so mata wani abu ma surprisingly in bata. Akan cewa okay, rana kaza da aka yi kaza, ga irin abin da na baki, kasancewar kin faranta mara nima, ga yanda zan faranta maki rai. To wannan.
A sunana Dr. Abdulhamidu Abdullahi. Abinda na fi so game da matana shine cewan ta iya abinci kala-kala da yake ainihin ba Hausa bace, matana daga yaren da ake kira Ibrane wanda suke a Najeriya. So da haka ina son ta sosai, saboda nayi baki bana jin kunya al'amarin ya shafi abinci. To banda ta fannin abinci kuma tana da tsafta, kuma tana da ainihin hangen nesa ta fannin ainihin taimaka min wurin lura da yara, da kuma ainihin ita kanta bata zauna haka nan ba, ita ma ta yi ƙoƙarinta har ta zama a kanta ne, wato tana da ainihin degree ɗinta accounting, kuma ita professional accountant. To da haka wannan su suka ƙara burge min al'amarinta gaba. Ai abinda nake gode mata shine cewan ba zata kawai san ce mata ta zo mu tafiya, sai mu je mu samu wani hanshakin hotel mai kyau, sai mu zauna abinmu mu biyu a ciki, mu yi shagalinmu, kamu hanya, mu yi shopping, sai mu dawo gida abinmu. Haka muke yi. Kuma na ɗan fita wata sa'i, na ga ɗan jaka mai kyau, ɗan takalma mai kyau, san ɗan siyo mata duk abin da take so, san ɗan siyo mata ka mata shi. To ta haka nake nuna mata cewa lalle ina godiya da abubuwan da take min. Shi sa ma ba ni samun matsala da matana ko kaɗan, sai dai iya abin da ba a rasawa na saɓanin ɗan Adam da ɗan Adam. Na gode ƙwarai.
Sunana Muhammad Saniya Haya. Wato hakikanin gaskiya akwai abubuwa da yawa da wanda ma ba su lissafuwa dalilin da yasa nake matuƙar son matata, da kuma abubuwan da take burge ni, da kuma yadda nake saka mata. Na farko dai ina ƙaunar matata ba don komai ba, sai don tsaftar da take da shi. Takan tsaftace gida da muhallinmu, da kuma tsaftace ɗaki, sannan kuma ta iya girki. Idan ta shirya mini wani girki da ni da yara, wallahi abun ba a cewa komai, saboda duk in ne baƙo sukan zo ne domin ma su ci abincin matata. Sai kuma ina kyautata mata ta hanyar faranta mata rai, nakan siya mata apple don tana buƙatar apple sosai, tana sha'awa apple ɗin. Na shigo na bata wannan apple ɗin, wallahi za ki ga biyayya da ƙauna da gyara ya daɗa ƙaruwa. Sai dai ya Allah ya ɗaukaka rayuwarmu da kuma na duk mata na duniya gaba ɗaya, Allah ya daɗa ba mu fahimtar juna da zaman lafiya. Na gode.
Sunana Bashir Lawal Muhammad Zaria. Abinda na fi so game da matata shine kula da yara, yi musu tarbiyya, karantar da su. Kuma wannan shine abinda ta fi wanda ya fi burge ni tsakanina da Allah. Kula da yara, in ga ta zauna da su tana musu karatu, tana musu bita, tana ansan karatu a wajensu. Hanyar da nake bi in gode mata, in nuna mata farin ciki na farko dai ina mata addu'a a gabanta. Cewa Allah ya saka mata da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya biya ta abin da take yi. Sannan kuma bayan haka, lokaci bayan lokaci na kan yi mata kyauta. Kyaututtukan nan sukan bambanta. Waɗannan su ne hanyoyin da nake bi domin in nuna mata godiyata da kuma farin cikina.
Waɗansu maza kenan da suka bayyana mana yadda suke yabawa matansu. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast ko Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Idan kuma kuna jihar Adamawa ne, za ku iya sauraron mu ta Nas FM a kan mita 99.9 a Yola. Sai kuma idan kuna jihar Plateau ne, za ku iya sauraron mu ta Unity FM a kan mita 93.3. Dawa. Idan ba ku manta ba, muna tattaunawa ne akan ranar mata ta duniya. Mun ji yadda maza suke tarairayar matansu da kuma yadda suke yabawa kokarinsu a cikin zamantakewarsu. To me masana za su ce game da wannan rana ta mata da ke zagayowa a duk ranar 8 ga watan Maris ta kowace shekara? Shin waɗanne nasarori aka samu a al'amuran mata daga lokacin da aka fara bikin wannan rana? Ko kuma har yanzu wata canja zani ba? Waɗannan tambayoyi ne da na yi wa wata mai fafutukar kare haƙƙoƙin mata.
Ni ce Hadiza Umar, ni ce co-chair Citizens Steering Committee for the Open Government Partnership, kuma founder Work for Communities and Children, wata ƙungiya da ke zaman kanta a Kaduna.
To game da wannan rana ta tunawa da mata, a matsayinki ta mace kuma me fafutukar kare haƙƙoƙin mata da sauran abubuwan da dai danganci mata, me zaki ce game da wannan rana ta ranar tunawa da mata ta duniya baki daya?
To rana gaskiya mai muhimmanci kwarai, don saboda yana da kyau duniya ta dan ana waiwai yunkurin da mata ke yi da matsayinsu na cewa su ne uwayen gida, kuma su ne wasu ke kula da yara, su ke tada matasanmu na yau kuma shugabanninmu na gobe. Yana da kyau dai da ɗan waiwaye a rika duka, don saboda yadda muka ga ake ƙoƙarin a tada ba mata ƙarfi gwiwa don su ma su shiga cikin al'amuran rayuwa kamar yadda ta shafi rayuwarsu da kuma 'ya'yansu da al'umma gabaki ɗaya.
Na'am. To tunda aka fara wannan rana ta tunawa da mata, me kika ga ya canja game da wannan tunawa a rayuwar mata?
To abin da zan ce ya dan canza shi ne cewa at least ko ba komai dai akan dan yi tunani dai kuma a dan sa mata cikin abubuwa, kamar misali ana maganar shugabanci ko maganar ai tafiya tare da su, maganar ilimi, harkokin yara, abubuwan da suka shafi yau da kullum. Da kuma kula da abubuwa irin barazanan da kan hana mata su iya fitowa su ma su ba da nasu gudunmuwa a cikin al'amuran rayuwa. Allah dai wannan yunkurin duk dai ba mun kai inda muke so mu gani ba, amma dai ko ba komai dai an dai sa mu cikin tunanin mutane ba ma ƴan uwan maza, tunda ba kamar da ba za a yi tunanin abubuwa so da yawa, abubuwa ba za a yi tunanin mace guda ɗaya kuma hakan nan ba. Amma yanzu za ka ana ma yunkurin wasu abubuwan za a yi, sai a ci ba a sa mata cikin wannan abun ba da zai ma yi tsari ba, ko kuma ba zai tasiri ba, ko kuma zai dan nuna kamar an dan yi an ɗauko mata ba.
Na'am.
To ko ba komai dai ma mutane akan dan yi wannan tunanin.
Na'am. To mun tura ma maza tambayoyi akan yadda suke gode wa matansu, yaya matansu suke burge su, me suke ma matansu domin su burge su, domin su nuna musu cewa sun ji daɗin su, sun gode musu. Kina ganin akwai maza da dama da suke ɗauka irin wannan a kansu su gode wa matansu akan abubuwan da suke musu na yau da gobe?
gaskiya kan fi sami da akwai su irin wa'annan mazan. Ko da ba su da yawa dai amma akwai su tunda at least dai mun dan gansu mun san wasu su suna yunkurin su ma wasu nuna matansu ko su ma suna godiya ga irin taimakon da suke musu ko ba komai ba dai ba yadda ma za a yi a ce misali a ce kana tare da mace ku ce ba ta maka komai a rayuwa don ku zama take kadai ta zauna maka a gida ma ai ko mai gadi za ka biya kuɗi ne za ka bashi kuma shudu za ka fi su ma su za su share gidansu kuma inda za ka ɗauki mai aiki ma wannan ma wani ɗawainiya ne su sayar da 'ya'yan za su dafa maka abinci wasu ma su maka wanki su maka guga zumuncin da ba kai ba su su riƙe maka zumunci wannan ba ƙaramin abu ne. Akwai mazan da gaskiya suna ganin darajar matan da ke rayuwarsu suna kyautata musu don saboda ganin gaskiya shine cewa idan ka kyautata komai yayi da ita ma dai za ta ji daɗi ta neman ita ma ta kwanta maka yadda ya kamata. Haka idan ka kuntata mace wata ma za ka ga ko da tana da kirki za ta so ta yi ita ma ta ɗan gwada maka cewa abin da ka mata daɗi ba. So kamar yanzu mazan da ke godin matansu ɗin nan kamar suna ƙara ba su ƙarfin gwiwan su ci gaba da abin da suke yi kenan. Sun san abin da suke sun san ƙoƙarin da suke musu kuma suna kamanta musu hakan nan kuma suna kyautata musu.
Na'am. Na'am. To me zaki ce game da wasu lokutan zaki ga maza musamman ma dai misalin da zan baki yanzu na maza za su ringa cewa suna supporting da turanci kenan suna goyon bayan mata a koda yaushe amma sai kuma aka waye gari aka ga majalisa ga kudurorin da mata suka bayar suke so amma kuma ga maza an a zauna a gurin suka ki goya musu baya me zaki ce game da hakan?
Gaskiya wannan shi yasa nace ba mu kai inda muke so ba kuma kamar yadda muka ga magana da ke yanzu namiji a cikin gidan shi yadda ya kamata kyautata ma uwar shi ko ƴar shi ko matar shi. Amma kuma in aka zo maganar cewa kamar yadda kika magana yanzu a mai wurin tsare-tsarenmu da wasu abubuwa mu suke ga cewa mazan mu ba ma ƙasar nan har yanzu suna ganin kamar wannan fagen tasu ce su ba mu mata ƴanci su shiga misali yanzu abin takaici a ce mace ta bar iyayenta ta bar komai ta bar inda ta taso ta tashi tafi wani jiha da sunan aure ta zauna a wannan jihar ta aiki ta ba su kokarinta da komai da komanta wai sai a ce wai ba in yau wani abun kwarai ya tashi sai a ce ba za ta mori wani abu ko a ce misali ana son a bata ko deputy governor ko tana neman governor ko wani abu haka sai a ce nan ba garinta ba ne ba idan garin mijinta ne a wannan ba a yi adalci da gaskiya magana gaskiya kuma. Maza har yanzu suna nuna mana in dai dan wannan ne kan zamu ce gaskiya suna nuna mana kaman wannan tafiyar na mulki da sauransu suna ganin kaman su kadai ne aka ba mai ƴancin su hakan kuma maganar gaskiya ba a kyauta ba dan saboda shugaban kasa ne ko senate president ne akwai sanda ba zai shawara kuma zai shawara da matar shi kuma mun sha gani shugabanni da shawarar da suke da matar su shike taimaka musu tafiyar da suke so me yasa ba za ka kamanta shi ka nuna cewa mata ma na da abin da za su bayar ba. Mun gani ai wasu kasashen duniya yadda mata suke taimakon kasashen su suke mulki suna misali yanzu in ka dauki misali Aminu ce Muhammad ba shugabanci ba abin arziki take kama kasa nan a dubi mai sunanta Ngozi
Okonjo-Iweala
to ai ci gaba mu ne ko kuma mace ce kuma an nuna ta duniya ya nuna cewa tana da abin da ita ma za ta ba ma ga kasar ta kadai ba ma da nahiyar Afirka
duniya baki daya. Malama Hadiza Umar kenan mai fafutukar kare haƙƙoƙin mata. Bari mu ƙarƙare da maganar Thomas Hardy inda ya ce, cikakkiyar mace, mace ce mai hazaƙa, ba mai zaman kashe wando ba, ba kyakkyawar mace ba, ita ce wadda take amfani da hannuwanta da kanta da zuciyarta domin wasu su amfana. To masu sauraronmu a nan shirin namu ya zo ƙarshe, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu, za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Kuna kuma iya neman shirin a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan za ku sauraron shirin ta Freedom Radio a kanan Dabo a kan mita 99.5 a zangon FM. Da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Plateau. Yanzu a madadin abokin aiki na Jamila Adamu, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.